Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Bawasaurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke fadin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 20 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai.
To, Murtala, shugaban China Xi Jinping na ziyara a yini uku a Moscow, babban birnin Russia. Za ku ji abin da ya kai shi a kasar Mali. An sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Sannan 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangan nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa a Kenya.
To, kanun labaran kenan. Bayan kun ji labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da bayyana sakamakon zaben gwamnoni na ranar Asabar. To, yayin da tashin hankali ya barke jin kadan bayan bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar Kano, gwamnatin jihar ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a birnin na Kano da kewaye. Muna dauke da rahoto. A jamhuriyar Niger, 'yan tirani da aka tsoke su daga Libya zuwa kasar ta Niger suna zaman dirshan domin nuna rashin jin dadi akan yadda aka jirge su ba tare da mayar da su kasashen su na asali ba, kamar yadda aka yi musu alkawari.
Ga yara na guda shida mun zo daga Libya, muke mun dawo nan ba abinci, muna kwana a cikin sauro, wallahi muna shan wahala, ga ba ku.
To, kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam, wanda Babangida Jibril ke gabatarwa. Za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan, sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Shugaban China Xi Jinping na ziyarar yini uku a Moscow, babban birnin Russia, inda za su tattauna kan yakin Ukraine tare da mika tayin neman yadda za a yi sulhu a yakin ga takwarin aikinsa Vladimir Putin. A watan da ya gabata, China ta shata wasu hanyoyi 12 da take ganin idan aka bi su za a iya cimma matsaya. Sai dai kasashen yammacin duniya na ci gaba da nuna shakku kan ikrarin da China ke yi na cewa tana so sasanta wannan rikici. John Kirby shine mai magana da yawun kwamitin tsaron Amurka.
China has not condemned Putin's invasion of Ukraine. They are still buying Russian oil and energy resources.
Yace China ta ki ta Allah wadai da mamayar da Putin yayi wa Ukraine, ta kuma ci gaba da sayen man fetur din kasar. Sannan akai kai ce ta yi na'am da ikrarin da Russia ke yi cewa yakin laifin kasashen yammaci ne. Wata jaridar kasar Rasha ta rawaito shugaba shi yana cewa ta yin da ya gabatar zai ta'allaka ne kan yadda za a tattaro ra'ayoyin kasashen duniya wajen ganin an kawo ƙarshen yakin na Ukraine. A kasar Mali, an sako wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross su biyu da ake garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Kungiyar Red Cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar Lahadi waɗanda ake garkuwa da su a arewacin kasar. Mali ta fada kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da ƴan aware suka balle a arewacin kasar. Mayakan waɗanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaida da IS sun zafafa kai har-haren su a tsakiyar kasar. Rikicin da ya yadu zuwa Niger da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar. ƴan sandan kwantar da tarzoma a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Nairobi, babban birnin kasar. Bangaren 'yan adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi Kenya. Shugaba William Ruto ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakai kan masu boran, yayin da shugaban 'yan adawa Raila Odinga shi ma ya lashe takobin ci gaba da zanga-zanga, duk kuwa da cewa 'yan sanda ba su ba shi izini ba. Rotanni sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati, yayin da aka kama sama da mutum 20 ciki har da 'yan majalisar dokoki biyu na bangaren 'yan adawa.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanninmu. Rahotanni da muke samu daga Najeriya na cewa hukumar zaben kasar ta INEC ta sake dage karbar sakamakon zaben gwamna daga kananan hukumomi wato a jihar Kaduna ta sake dage karbar sakamakon zaben gwamna daga kananan hukumomi har ya zuwa karfe 6 na yammacin yau Litinin. Yanzu haka dai hukumar ta sami tattara sakamakon zaben daga kananan hukumomi 22 daga cikin 23 na jihar, yayin da kuma ake dakon karamar hukumar mulki daya da ta rage. To sai dai kuma a jihar Bauchi hukumar zaben ta bayyana Bala Abdulkadir Muhammad a zaman wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Haka ma a jihar Gombe hukumar ta ce gwamnati Muhammad Inuwa Yahaya ne ya lashe zaben a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Gwamnonin ko sune Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi na jihar Bauchi wanda ya takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP mai alamar laima. Ya lashe zaben ne da kuri'u 525,280. A bayan karanta yawan kuri'un da 'yan takarar suka samu, sun tuntuɓi jami'in tattara bayanan zaben gwamnan Farfesa Abdulkarim Sabo, wanda shi ne mataimakin shugaban jami'an gwamnatin tarayya da ke garin Dutse headquarter jihar Jigawa.
Sunana Profesa Abdulkarim Sabo Muhammad, ni ne returning officer na governorship election na wannan state, Bauchi state. Kamar yadda ka tambaya, zaɓe a Bauchi an yi shi cikin kwanciyar hankali, kuma Allah da ikonsa mun zo ƙarshensa. Duka local government sun kawo sakamakon zaɓen da suka yi, mun zo nan mun tattara, kuma a ƙarshe gwamna da yake kan mulki yanzu wato Alhaji Bala Muhammad Abdulkadir shi ne nasara, bayan ya samu kuri'u sama da 500,000 da kusa da wanda yake kusa da shi wanda ya samu kuri'a kusan kamar 400,000 da wani abu. So abin da ya faru kenan.
To kamar korafin da wasu suka gabatar, me kenan ne za ka gaya musu?
To korafi in dai a zaɓe ne da mun dole akwai korafi. Yadda muka sani akwai wanda ya ci, akwai wanda ya faɗi. To korafi yakan zo daman idan mutum ya faɗi zaɓe, amma ba wai dan korafin babu su ba ne. Kowa yana da damar, in yana da wani abu da yake ganin na korafi ya gabatar da shi. To wannan gabatar da korafi kuma za a kai shi wajen su hukumar zaɓe, su ne za su shigar da wannan korafi su duba su gani idan akwai gaskiya a cikinsa, su duba alamar, idan kuma babu gaskiya a ciki shi kenan ba wani abu za a yi. So duk korafin da aka yi irin wanda aka saba yi, amma babu wani abu na wanda ya saba doka dai abin da aka yi mu alamu insha Allah.
Daga bisani makaɗa da mawaka aka shiga bushe-bushe na murna a kofar gidan Ramat mallakar gwamnatin jihar. Sai dai kuma wakilin jami'ar APC ta Adawa ya ki sanya hannu a takardar bayanan zaben. A jihar Gombe, makwabciyar jihar Bauchi, Malam Muhammad Inuwa Yahaya na jami'ar APC shi ne lashe zaben da hakan ya bashi nasarar yin tazarce a karo na biyu da yawan kuri'u 342,821. Farfesa Maimuna Waziri, mataimakiyar shugaban jami'ar tarayya da ke garin Gashiwa jihar Yobe, ita ce jami'ar tattara sakamakon zaben jihar Gombe, ta bayyana sakamakon zaben a harshen Turanci. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
To murtala 'yan sanda a Pakistan sun kama magoya bayan tsohon Firaministan ƙasar Imran Khan su kusan 300. 'Yan sandan na zargin su ne da hannu a wata arangama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan tsohon Firaministan, lamarin da ya kai ga jikkata mutane da dama. A yau Litinin, hukumomi da jam'iyyar Khan mai adawa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf ko PTI suka ce an kama mutane ne a Islamabad, babban birnin ƙasar, da kuma birnin Lahore da ke gabashin Pakistan. Wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta tabbatar da kai wani samame da ya kai ga kama magoya bayan tsohon Prime Minister su 200 yayin da sauran kuma aka kama su a Lahore. Halin yanzu kuma mun Pakistan na shirin tuhumar mutanen da laifin ta'addanci. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya isa India a yau Litinin, inda ake sa ran zai sanar da wani sabon tsarin hulɗar kasuwanci da ba shi da shinge tsakanin India da Japan. Kishida ya fara ziyarar tasa ne da ajiye furanni a kabarin Mahatma Gandhi da ke New Delhi, sannan ya gana da takwarar aikinsa Narendra Modi. Ana fatan shugabannin biyu za su ƙara ƙarfafa dangantaka ta fannonin samar da abinci da kuma hada-hadar kuɗaɗe a tsakaninsu.
Sau a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotannin namu. Rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta ce jami'anta na sanya ido sosai domin tabbatar da cewa al'ummar jihar sun yi biyayya ga dokar hana zirga-zirgar jama'a a birnin Kano da kewaye, wadda gwamnatin jihar ta kakaba, wadda kuma ta fara aiki tun da sanyin safiyar yau Litinin. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Kano ce dai ta sanya dokar a wani mataki da ta ce na kare rayuka ne da dukiyar al'ummar jihar. Tun a jiya Lahadi ne yanayin tsaro a sassan jihar ta Kano ya shiga damuwa bayan da hukumar zaben Najeriya INEC ta fara tattara sakamakon zaben gwamna da ya wakana a shekaran jiya Asabar, al'amarin da ya sanya hukumomin tsaro suka tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na birnin Kano. Al'amura sun ƙara zafafa a daren jiya zuwa wayewar garin yau Litinin, musamman gabanin hukumar ta INEC ta sanar da mutumin da ya yi nasara a zaben gwamnan na Kano. Kwamar Muhammad Garba shine kwamishinan labaru na Kano, kuma ya yi ƙarin bayani dangane da dalilan da suka sanya gwamnati ta ɗauki wannan mataki.
Domin a tsare rayuka da dukiyoyin al'umma, ya jima gwamna ya ba da umarni cewa a fitar da sanarwa ta hana zirga-zirga daga ƙarfe 8 na safiyar yau innan zuwa kusan ce dare. Kuma muna fata al'umma za su kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu. Ba wai gwamnati ba ta so a nuna murna idan an ci zaɓe ba, kowace jam'iyya ma ta ci akan nuna murna. To amma yanda aka gan lamarin, kamar yanda na faɗa daga farko, kada wasu ɓata gari su yi amfani da wannan murna ta cin zaɓe da aka yi domin a yi ƙone-ƙone ko a yi fashe-fashe ko a yi wa mutane sata ko kuma ma a kawo tashin hankali. Saboda haka alhakin gwamnati ne ta tabbatar da cewa ta tsara rayuka da al'ummar da dukiyoyin al'umma.
Sai dai ga alama matasa, musamman magoya bayan jam'iyyar da ta yi nasara, sun yi dandazo a titunan birnin Kano suna harkokin nuna murnar cin zaɓe. Amma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Alhaji Hussein Muhammad ya gargaɗi matasan cewa su gudanar da harkokinsu na murna cikin yanayi na kiyaye doka da oda.
Wannan doka ce da gwamnati ta sa, kuma a kowane lokacin gwamnati ta sa doka, haƙƙinmu ne mu bi mu tabbatar da mutanen ƙasa sun bi ta. Abinda muke bukata shine mutanen jihar Kano su goyi bayan mu, ba tare da kada su ba mu kofa da za a ce an ci zarafin kowa, kawai abu zo doka a zauna lafiya. Murna cikin tsari ba laifi bane. Duk abinda na alheri ya samu mutum ba laifi bane ya fito ya murna. Amma murna wadda za ta canza kamanni da fasali ta aje ana barna, ana batanci, ana sata, wannan abu ne wanda mu jami'an 'yan sanda ba za mu yarda da shi.
Begen murnar dai ya sanya matasan lalata abubuwan amfani a galibin sassan birnin Kano, musamman alnar tallar hajar kamfanoni da alna masu ɗauke da hotunan 'yan siyasa da sauran ababe. Duk da cewa an girke jami'an tsaro a wurare daban-daban na birnin Kano, baya ga shawagin da jirgi mai saukar ungulu ke yi a sararin samaniyar birnin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga Kano kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan cirani 'yan asalin kasashen yammacin Afirka da aka tusoke da su daga Libya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar kula da kaurar jama'a a birnin Yamai domin nuna kosawa da rashin jin daɗin su kan yadda aka jirge su ba tare da mayar da su gida ba kamar yadda aka yi musu alkawari a can baya. Daga Yamai, Suleiman Mumuni Barma na dauke da karin bayani.
Titin ofishin hukumar kula da kaurar jama'a da ke unguwar Plateau ta birnin Yamai kenan a wannan Litinin 20 ga watan Maris na 2023, inda ɗaruruwan 'yanci rani ke bayyana takaicinsu dangane da abin da suka kira fatali da halin kuncin rayuwar da suka tsinci kansu ciki. Waɗannan mutane, galibin su mata da yara, na zaune ne cikin jiran zuwan ranar da za a mayar da su ƙasashensu na asali, kamar yadda wannan 'yar Saliyo ke bayani. Tana kuka har da hawaye.
Steal us. They take all our property and they plug us, our brothers, they plug our brothers. Even the bread, we don't have food for it, we don't have place to sleep. We are suffering. Please help us. Please help us.
Watanni akalla shida kenan waɗannan 'yan cilani ke jibge a Niger ba tare da samun wata kulawar kirki ba, in ji su. Ba kuma wata sana'ar yi, abinda ke ƙara jefa su cikin damuwa game da yadda makomarsu za ta kasance.
My name is Shaka Kamara. I come from Libya. My nationality is Sierra Leone.
Yace sunana Shaka Kamara, na fito ne daga Libya, ni dan Sierra Leone. Muna so a mai da mu kasashen mu. Sun yi alƙawari za su kai mu gida, amma shiru yau watanni 6 cikin.
Political pressure took 6 months.
Shi ma wani dan Najeriya da aka maido daga Libya shi da iyalinsa a makon jiya ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau.
Sunana Muhammad Abdullah, ni dan Najeriya ne.
Daga wani gari?
Eh, daga Kano muke. Ga yara na guda 6 mun zo daga Libya muke mun dawo nan ba abinci. Muna kwana a cikin sauro, wallahi muna shan wahala, ga ba kuɗi, ga ba abinci. Ga yara suna ta kuka, kaga wannan har yanzu an ji maka dan ba abinci, kuka da ta kun ba abin da nan bata. Ina muke so a taimaka a mai da mu gida. Mu daga baya muka zo, amma da muka zo muka aka dana aka ce wai an yi rijista na farko, sai an dawo rijista na biyu, mu ma za a mai da mu. To kuma mun dawo gashi ba labari.
Domin jin martanin IOM akan wannan al'amari, mun leka ofishin hukumar, sai dai 'yan bangar da ke gadin wurin sun hana mu shiga. Hasali ma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan banga ya rukunkumi wani mai naɗar bidiyo na talabijin amfani da kokowa, lamarin da ya sanadin ɓallewar wani ɓangare na kamarar ɗan jaridar. Jamhuriyar Nijar na matsayin wani sansanin da hukumar IOM ke girke dubban 'yanci ranin da ake maidowa gida akan hanyar su ta zuwa Turai a kowace shekara. Sai dai tsaikon da ake fuskanta kafin isar da su kasashensu na asali kan haddasa tayar da jijiyoyin wuya, wani zubin ma har da kazamar tarzoma. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Sule Mumuni Barma. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi yanku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da wani malamin Turanci wanda kuma ya kai ziyara ƙasar Amurka. A lokacin wannan ziyara dai ya tattauna da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel game da dalilinsa na zuwa Amurka da kuma sauran batutuwa da suka shafi koyar da harshen Turanci a Najeriya. Ba tare da na ja ku da nisa ba, ga bakon namu wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Hamisu Haruna.
Tumal Hamisu, ga ka Amurka, me ka kuma daga ina ka zo?
To, masha Allah, kamar yadda na gabatar da sunana a farko, na ce sunana Hamisu Haruna, ni haifaffen dan Kano ne. Sannan kuma na yi rayuwa ta da karatuna gaba ɗaya a Kano. Na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano, wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan.
Wato Turanci kenan.
Wato yaren Turanci kwarai da gaske. Sannan bayan nan na yi karatun service ɗina, ma'ana na yi service NYSC.
Wato ka bauta ƙasa.
Na bautawa ƙasa a jihar Katsina, wanda na gabatar da ita a Jami'ar Alƙalam da ke Katsina. Wanda bayan shekara ɗaya da ne a nan, cikin ikon Allah suka bani aiki, na ci gaba da gabatar da aiki, ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da turanci da ke jihar Katsina.
Wato dai sun ji daɗi kasancewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta ƙasa.
Na'am.
Suka rike shi da min sun ji daɗin aikinsa kuma sun yaba da abin da ya kawo musu.
Gaskiya ne kuma wannan wani abin babban alfahari ne gare ni domin cewa jin daɗin da suka yi su ma'ana jami'ar alƙalam kenan wannan ni dalilin da yasa har suka karɓe ni suka yi retain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant ma'ana mataki na farko kenan.
To masha Allah, to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu?
To babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita kungiyar ma'ana zan ce kenan Department of State
ma'aikatan harkokin wajen Amerika
su suka dauki na wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na dade ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwanmu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin. So samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County a nan America kenan ta bani karkashin US Embassy da ke Abuja. So na samu damar yin karatu na wata shida a karkashin wannan program din wanda ta internet muka yi shi kuma yana ɗaya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria. Mutane da yawa in ka ce kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu so ba malami a zahiri yana koyar da kai.
So amma na gode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta faɗakar da mu ta buɗe idanunmu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba
sai ajin karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai.
So zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zamanto kamar wani karamin village ne ko in ce wani ɗan ƙauye ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu. So kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta wakilin ta Abuja ta Amerika wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata shida ina wannan karatun.
To Malam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa.
Gaskiya ne.
Wani lokaci zaka iya kallon rubutunsu na turanci ko kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakure da yawa. Me yake janyo haka a yanzu haka? Rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya?
To zan iya cewa da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki. Akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaran turanci. Hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki baka da buƙatar sai ka je waje. To ina ganin tanan bangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunaninmu mu san cewa with the little da kake da shi ma'ana da duk kankantar data da kake da ita zaka iya amfani da ita ka koyi turanci koda kana daga gida ne. So kaga ba mu da uzurin mu ce wai a'a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da zamu je makaranta ko wani abu irin wannan. Akwai mutane da yawa waɗanda basu je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta internet. So ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu ƴan arewa domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimta cewa rayuwa yanzu akwai kalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan kalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba. Matasa su ne ginshikin al'umma. Duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zamanto al'umman nan gaba ɗaya ta gama samun matsala.
Haka ne. To me zaka ce ga matasa Hausawa a reshen a arewacin Najeriya da ke cewa ai wannan ba yaran uwata bane turanci ko ba yaran babana bane ba, me yasa zan koye shi zan yi shi yanda na ga dama? Menene muhimmancin koyar turanci?
To ma sauraro, saboda kurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai a shiri na gaba za ku ji amsan da ya bayar game da wannan tambaya da aka yi masa a madadin bakon namu Hamisu Haruna da kuma Sarfilu Hashim Gumel da kuma Jabir da ta bada umarnin shirin Julie Little Gresham. Na ku baban ya ci furin ki cewa huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Cewa gaida Babangida Jibril. Da wannan kuma muka zo wato bangaren da zamu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya ce, salam VOA Hausa, na ɗauki darasi akan yadda wasu matasa suka tsaya takara a ƙarshe suka ci na zaɓe domin maimakon ɗaukar makami da matasa ke yi da sunan kare muradun iyayen gidansu. Kamata yi mu riƙa tsayawa takara domin Allah ke yi. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa mu taya lokacin 'yan takarkarun gwamnoni da 'yan majalisun jihohin Najeriya waɗanda suka samu nasara a jam'iyyu daban-daban murna. Da fatan za su yi iya ƙoƙarin su wajen cika alƙawari da suka ɗauka wa al'ummarsu, don alƙawari kaya ne kuma don gobe ake wanke tukunya. Wanda kuma ba su yi nasara ba sai su rungumi haƙuri da ƙaddara su kuma kai zuciyarsu nesa. Wata rana inda rai da rabo za su samu. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa da Ibrahim Dan Fulani Yayari ya ce, salam VOA Hausa, muna kira ga kumbar zaben kasarmu Najeriya INEC cewa ya kamata ta bayyana sakamakon zaɓe bisa gaskiya da kwatanta adalci zuwa ga 'yan takarkarun da Allah ya ba su nasara. Kada ta tauye wa kowa mudu, saboda Ubangiji baya yafa haƙƙin wani akan wani, har sai ya nemi yafiya ga wanda ya zalunta kafin mai duka ya masa rahama. Sako na gaba kuma ya ce, salam VOA Hausa, ina taya dukkan sababbin gwamnonin Najeriya murnar lashe zaɓe da fatar Allah ya taya su riko. Amin. Sako daga Biru Janya Kware Sokoto a Najeriya. Sakon Sadiq Ali Rabka na Gashuwa ne sakonmu na ƙarshe a yau, ya ce, ina taya gwamnoni da suka yi nasarar lashe zaɓe Allah ya ba su ikon rungumar kowa a matsayin nasu ba bambanci don haƙƙin da ya rataya a wuyansu. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban China Xi Jinping na ziyarar dini uku a Moscow, babban birnin Rasha, inda za su tattauna kan yakin Ukraine tare da miƙa tayin neman yadda za a yi sulhu a yakin ga takwaran aikinsa Vladimir Putin. A watan da ya gabata, China ta shata wasu hanyoyin 12 da take ganin idan aka bi su za a iya cimma matsaya. Sai dai kasashen yammacin duniya na ci gaba da nuna shakku kan ikirarin da China ke yi na cewa tana so ta sasanta rikicin. A kasar Mali, an sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Kungiyar ta Red Cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar Lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin kasar. Mali ta faɗa ƙangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan aware suka balle a arewacin kasar. Mayakan waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da IS sun zafafa kai hare-harensu a tsakiyar ƙasar, rikicin da ya yaɗu zuwa Nijar da Burkina Faso da ke makwabtaka da ƙasar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Kenya sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Nairobi, babban birnin ƙasar. Ɓangaren 'yan adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi al'ummar Kenya. Shugaba William Ruto ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakai kan masu boran, yayin da shugaban 'yan adawa Raila Odinga shi ma ya lashe takobin ci gaba da zanga-zanga duk ko da cewa 'yan sanda ba su ba shi izini ba. Rotanni sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati, yayin da aka kama sama da mutum 20 ciki har da 'yan majalisar dokoki biyu na ɓangaren 'yan adawa. 'Yan sanda a Pakistan sun kama magoya bayan tsohon Prime Minister ƙasar Imran Khan su 300.
To masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauki da wani sabon shirin yanzu kamar a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi ma assalamu